ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da bibiyanmu ta cikin wannan tasha tamu ta auratayya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna bayyana dalilai da kuma abubuwa da suke jawo tangarda ko suke kawo cikas ko suke kawo lalacewa da tabarbarewar harkar zamantakewa ta auratayya tsakanin ma'aurata. To a cikin dalilan da muke karantowa, yau za mu tashi dalili na wayar hannu. Wannan waya dole ka sa ta cikin abin da ke taimakawa wajen tabarbarewa auratayya, domin waya ce da take hada alaƙoƙi a waje tsakanin maza da mata, sawa'un ƴan mata ne ko matan aure ne ko zawarawa ne. Shi yasa za ka ga ake ba wa mata shawara lokacin da za ki aure ko kika yi aure, to ki goge layinki gabaki ɗaya, mutanen da kike hulɗa da su kafin ki aure dole ki haƙura da su baki ɗaya, in ba waɗanda ya zama dole ba. Wata ta ɗauki matakai kusan huɗu ko biyar a rayuwarta, kuma a kowane mataki tana haɗuwa da mutane. Kin yi firamare da wasu, sun zamo abokanki na karatun firamare kuma ana tare ana tattaunawa. Kin yi sakandire da wasu kuma sun zama abokanki na sakandire tun daga junior sakandire zuwa babban sakandire. Kin yi abokai da ƙawaye a jami'a, kun shekara huɗu kuna tare an saba, kuma kin zo kin NYSC na ma kin haɗu da wasu abokai da ƙawaye, wataƙila ma kin yi aikin gwamnati ko kin yi kasuwanci a nan ma kin haɗu da wasu mutane. Kuma da wuya a ce a haki gama primary school biki saurayi ba, ko ce haki gama secondary school biki saurayi ba, tunda yanzu samartaka tun daga yarinta ake fara ta, ko kuma a ce haki gama jami'a ko NYSC biki ji da wanda ya ce yana son ki ba. Irin waɗannan ƙawaye naki da abokai na makaranta da na sana'a da na wajen aiki, to ba dolen su ne ki ci gaba da hulɗa da su bayan kin yi aure ba. Kuma yanzu dan shegantaka duk sai a samu su suna uncle number 1, uncle A, uncle B, uncle number 3, kai ta jin wani uncle uncle ka rasa abin da ya haɗa su da mace. Saboda haka to duk waɗannan waɗanda ba jininku ɗaya ba, ba alaƙarku ɗaya ba, ba kanku ɗaya ba, ba guri ɗaya kuke ba, duk waɗannan ya kamata a yanke duk wata alaƙa da su, domin alaƙa ce dama ta wani lokaci kuma an yanke ta. Wasu kuma sun nuna ma sha'awar suna son ki, ta yawa ma a cikin masu son ki din akwai samari da yawa ko zawarawa da yawa, waɗanda shi wanda ya aure kin ya ka da su ne. To ragowar fa suna nan, ci gaba da waya da ki za ki dinga yi da ƙulla alaƙar ki da waɗannan, yana cin abin da mijinki ya gano, to zai iya tuhumar cewa har yanzu ba zaman aure kike yi ba. Wasu kuma da auren za su zo su buɗe wani group, sai kaga sun je sun shiga group ne na mata, gogaggun mata, wasu ma fitsararrun mata, wasu ma marasa mutunci, wasu ma su suke zuga mata akan su kashe aure, wasu za su buɗe da sunan kasuwanci ko da sunan wayar da kai ko da tallan magungunan mata, ko sai mace ta shiga irin wannan group. To da mace ta shiga irin wannan group dama ta haɗu da shedanu, in ba sa aka ce ba sai ta zama shedaniya. Wani yaro da aka taba kawo mana, wato shi yaron ya akwai wata mata da ya buɗe mata group guda uku, wanda kuma a group ɗin nan aka yi lancin ɗinsa cewa ana neman matan aure da ƴan mata da zaura su shiga. Da farko abin aka ce kasuwanci ne, sana'o'i za a dinga yi da tallata da wayar da kai da ilimi da ba da shawarwari akan aure. Amma da abin ya burin kasa ya nisa, shikenan sai aka zo kuma aka mai da shi wato bangaren koyan ko kuma ɗaukan wani abu daban. Aka kuma shigar da wasu dabaru, daga nan kuma sai aka shiga tallan magungunan mata, daga nan aka shiga batun yaɗa ɗinkuna, daga magana ɗinkuna kuma sai aka shiga maganar wato ba da shawarwari, daga nan kuma sai aka dinga cewa mace ta turo hotonta. Daga maganar turo hoto kuma shikenan sai kuma a cewa mace ai ke kyakkyawa ce. Wasu kuma dama ƴan lesbian ne, saboda haka suna neman matar da za su dinga yin maɗugo da ita. Wasu kuma kawalai ne, sai su fara nuna mace suna zuga mace, kan cewa za su hada ta da wani mutum wanda za ta hadu da shi ta zama ya zama wato an tafi tare sai kaga wata ana zuga ta cewa ma kyanki da halittarki da kiraki ai bai kamata ki zauna da wannan mijin ba in ma kin yadda zaki kashe aurenki mu za mu samu miki wani mijin wata fatawa da aka yi min rannan sai da hankali na ya tashi akan irin wannan cewa wata tana da kawa ita kuma gashi Allah ya mata kyawun halitta sai kawarta take gaya mata cewa wallahi wannan mijin naki yana wahalar da ke kuma gaskiya ma bai da arzikin da zai rike ki ko ba zai iya kula da ke ba so in kin yadda ki kashe auren nan zan samu miki inda zaki huta iyayen ki su huta mu ma kawayen ki mu huta ta wuri haka ta dinga mata abin a hankali tana rudata har ta shawo kanta to ita kuma sai take cewa to wanda za a samu matan ya aure ta to sai an yarjejeniya cewa ita ba za ta kashe aurenta ba sai an yi komai na aure an gama na waje sannan za ta kashe wannan saboda haka aka amince cewa a sai mata gida aka sai gidan tace a mata jere a gidan aka yi jere a gidan a bata kudin aure duk fa da aurenta aka yi wannan kawai abin da ya rage an gama jere an sai mata kayan daki an gama komai sai da ta ga ha kudin auren an bata ban abinda ban tambaya ba shine an bata sadaki ko ba a bata ba sai da ta gama rike komai tukunna tace to yanzu ta tabbatar cewa ko ta kashe wannan auren tana da wani a hannu sai kawai to tace wannan mijin nata ita gaskiya bata san sa baya gamsar da ita dama mace za ta yi ma sharri tace baka gamsar da ita sai tace baya gamsar da ita bata gamsuwa ita dama hakuri tayi tayi wato tace baya sallah sannan baya girmama iyayenta ta debo su laifuffuka wajen guda shida duk ta dora masa kuma tace ita ba sirru take so ba kawai ita a sake ta saboda sun riga sun gama dilin da wani akan zai aure ta haka akai aka kashe wannan auren taje ta wancan auren ta tare a gidan wancan mijin to kaga wannan ba ma neman aure ne fa akan neman aure ba wanda haramun ne ba fa kuma neman mace tana idda ba wanda haramun ne a'a da aurenta akai zance akai komai aka daidaita sannan aka kashe wancan akai idda aka daura wani wanda wannan shi ake kira tahbib in kaga malaman fiqh suna cewa tahbib to wannan shine tahbib wato azuga mata aure ta rabu da mijinta dan a aure ta wanda kuma wanda ya haka shari'a ta la'anci shi la'ananne ne kuma ba zai samu albarka a cikin wannan aure da ya zuga mata aure ya fito da ita daga gidan mijinta dan shi ya aure ta ba to dai waɗannan wayoyin ne suka jawo wasu kuma an same su ta hanyar irin wannan haduwa da tsofaffin samari akwai wacce ta yi min waya kwanan take cewa tsohon saurayinta wanda suka yi abin nan soyayya kusan shekara 10 yanzu ta ganshi tunda ta ganshi kuma a wani guri suka hadu ya ba ta lambar su ta karbi lambar ta yanzu suna gaisawa tace har ta kai ma suna magana soyayya kuma ta ji gaba ɗaya wannan mijin nata ya fita daga ranta in ba wancan saurayin ne ta yi magana da shi ba ba ma ta jin dadi kwata kwata ko kuma gashi wai tana fatawa akan ya za ta yi yanzu dan Allah me ya jawo wannan kun ga duk irin waɗannan wayoyin nan yanzu kowa tsirara yake saboda wayoyin nan ana cikin gida amma a waje ake waɗannan group da mata suke shiga anan ne za su samu wanda za su hure musu kunne wasu da auren su a dinga fita da su ana lalata wasu da auren su a fita ana yin madugo wasu da auren su a fita ana kawalci wato kuma za ta fike da sunan business nan za ta hadu da wasu mazaje ta hadu da wasu mata anan za su je ta dauki irin guba din nan da ake durawa mata na yaki da mata ko kuma yaki da maza ko kuma neman yancin mata ko kuma wasu tunaninnuka gurbatattu waɗanda ba a san mata aure da su ba to da irin waɗannan sai an yi taka tsantsan da irin waɗannan wayoyi an san kuma inda za shi haka su ma bangaren wato matan zaga suna yawan kawo ƙara mazan su cewa gashi suna da aure amma ko ba su rabu da fasikai da fajirai mata ba ko a wannan satin wata ta mun tambaya akan wannan cewa ta leka wayan mijinta ta ga irin hotuna na batsa da wasu alƙawura ha hotel din da ake zuwa ake yin fasikancin wato duk ta sani ta hanyar wayar ta sani akwai wacce ita hamma jarumta dai ma ta tafi ta yi tracking din mijin ta bi shi hotel din da yake ta ji har ɗakin da yake ta ce tare da su da shi da wata mata tsirara a cikin ɗaki duk kuma ta hanyar wayar ne rashin yadda yanzu ya shiga da yawa tsakanin mata da maza sakamakon ɓoye-ɓoye da ake ta yi na wayoyin nan. Saboda maza suna bin wayoyin matan su ga da wa suke hulɗa, mata suna bin wayoyin mazan su ga da wa suke hulɗa. Har yanzu wasu zaka ga cewa an sa musu wani application da za su ke bibiyar wayoyin mazan su, wasu kuma suna bibiyan wayoyin matan su. Wato ya zama wannan wayar ta wasu bangarori ta kawo rashin yadda. Ko da yake wannan ya fi shafar waɗanda dama can a bariki suka haɗu. Dama ba ta yadda da shi ba, bai yadda da ita ba. Wasu dama sun sheƙi auren su ma a waje. To ya za a yi aure ya daraja? Auren da sai da aka yi fasikanci kafin a yi shi. Kullum ina gaya wa mata cewa in kina son ki daraja a gidan mijinki, kuma mutumin da ya aure ki ya ganki da kima, to ko hannu ya kawo ya taɓa ki, in dai bai aure ki ba kake yadda ya taɓa ki. Dan duk wanda kika bashi hannu, kika bashi dama ya taɓa jikinki ko ya miki kiss ko ya rungume ki, ko har ta kai kun kwanta, to fa ya aure ki ba zai ganki da daraja ba, dan zai san cewa ke dama latura da yadda Lamis ba kiya tura hannu mai taɓa ki. Saboda haka ya san ke mutuniyar banza ce. Ke ma kuma kin san mutumin banza ne, cewa yakan zo neman auren mace tun kafin a ɗaura aure, yana kai hannu yana taɓa ta. To wannan abubuwan dole a kiyaye su. Wannan wayoyin sai an iya takatsantsan da su. Sun kawo rashin gaskiya, sun kawo rashin aminci da juna. Ga namiji yana bibiyan wayar sai yana ɓoye ta, ya sa mata security, ya sa mata fatan, ya sa mata password, ya sa mata waye. Saboda matarsa kawai kar ta leƙa. Ita ma kuma duk ta bi ta kukkulle wayar ta kan mijinta ya leƙa. Da an kirawo waya za ga namiji ya rugo da gudu ya ɗauke. Da an rugo waya za ga mace ta rugo da gudu ta ɗauke. Saboda tana yin hulɗa da wanda ba ta so mijinta ya sani, ko shi yana hulɗa da wanda ba so matar ta sani, wanda shi ne galibi. Duk da wasu ba sun ce su ba hulɗa suke da kowa ba, amma wasu na da wasu matan ba sa son wasu matan su leƙa su ga tesis ɗin da suke ko tattauna da suke da ragowar matansu. Wasu kuma su ce a business suke yi, ba sa son matan su dinga leƙa musu suna ganin chatting ɗinsu na business da makamantansu. Ita ma kuma ta ce ita ma tana da ƙawaye ne, ba ta so ta san miji ya san me suke yi. To duk waɗannan abubuwa dai gaskiya a ji tsoron Allah. An ittaqilla haythu ma kunta. Ba ana ka amfani da wayar ka ba da hulɗa da mutane ba. Amma fa ki san ke mata aure ce, wanda akwai amana ta Allah a kanki da amanar mijinki a kanki da amanar ƴaƴanki a kanki. Haka kai ma ka san uba ne kai. Uba ne kai, akwai amanar Allah a kanka da amanar ƴaƴanka a kanka da amanar matanka a kanka. Bai kamata kana da aure ka ɗauko ƴaƴan wasu ka aje a gida a matsayin ka aure su, kuma ka zo kuma ka shiga wasu hanyoyi na fasikanci da fajirci ba. Wannan zai zubar da ƙimar ka, zubar da ƙimar ƴaƴanka, ya zubar kuma sannan za ka iya ɗauko wani ciwo ka zo ka sa wa matarka. Sannan kuma wannan abu wasu malami ma suna ga cewa alhakin zina da ɓata ƴaƴan wasu a waje zai iya kwaranyowa ya yi na so ya zo kai ma ya shafi ƴaƴanka. To da haka ya kamata mu ji tsoron Allah, mu kiyaye amfani da wayoyin nan, mu yi amfani da su a inda za su amfane mu a addininmu da duniyarmu, mu kiyaye inda za su cutar da mu a duniyarmu da lahiranmu da mazan da matan gabaki ɗaya. Kowa ya ji tsoron Allah duk inda yake. Wassalamu alaikum.
نما سما أنت الهنا أنت المنا أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما
وأنا
على ثراك وليد قد نما سما
وأنا
على ثراك وليد قد نما سما.